sashen Hausa na muryar Amurka UA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan YouTube 16/21/25 sai kuma ta yanar gizo akan uahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da nan a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a cikin shirin za a ji cewa menene takaddama karbar kudin haraji da jamhuri ke sayi a Niger Delta wajen tsamin hannun tarayya muna da rahoto
but haraji ne wanda katokanta tsarin mulki ta ba ma gwamnatin tarayya ikon tattara wannan harajin
rufe karfin sadarwa da hana sayar da titi a bayan fage na haddasa kunci a kan iyakar Najeriya da Niger
a harkokin sai hankuri wallahi yanzu lalle ba mu abin zamu cewa wagga tana da alaki Allah ubangiji ka mana saukin sa
kazalika akwai rahoto kan bugun kirji da gwamnatin Buhari ta yi cewa ta yi wasu ayyuka da suka gagari kundila yau laraba muna tafe da shirin ciwon yamuci da Aisha Mu'azu kan gabatar za mu kammala da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru farko a dakatun labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri Amurka ta ce ba za ta dage ta kunkuban da ta dora wa talban ba amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga ƴan Afghanistan marasa galihu yayin da kasar ke cikin abin da Majalisar Dinkin Duniya ta kira rikici da ke tafe A jiya Talatar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alƙawarin ci gaba da aikin jin kai ga mutanen Afghanistan a ƙarƙashin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wuni guda bayan da Amurka ta ce za ta bada kusan dala miliyan 64 na sabon aikin jin kai a lokacin da yake bada bahasi a gaban kwamitin harkokin kasashen waje na Majalisar Dokoki Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya fuskanci zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa akan janye sojojin Amurka daga Afghanistan. Yayin bahasin na sa'o'i 3 da rabi a jiya Talata, Blinken ya ce karin kudaden za su taimaka wa bukatun kiwon lafiya da na abinci mai gina jiki, zai kuma taimaka wa bukatun mata da yara da wasu tsiraru da zamar taimaka wa yara da dama ciki har da iya mata domin su koma makaranta. Sabon taimakon na Amurka da za ta kai kai tsaye ta raba wa 'yan Afghanistan ba tare da hannun Taliban ba zai kai adadin taimakon Amurka ga mutanen Afghanistan zuwa miliyan 330 a wannan shekarar kuɗi. Kashedin da Amurka ta yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin akan kare masu aikata laifukan kutsen yanar gizo a Rasha da alamar kashedin bai yi wani tasiri ba a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo. Babu wani mataki da gwamnatin Rasha ta dauka na hukunta masu aikata laifukan kutsen yanar gizo wanda suke aiki sakamakon damar da Rasha ta basu, inji Paul Abed, mataimakin daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, yana fada a jiya Talata a wurin wani taron kolin sashen bayanan sirri a wajen Washington. Mun buƙaci taimako da kuma yin aiki tare akan waɗanda muka san suna cikin ƙasar Rasha da muka tumume su a baya, amma mun ga babu wani mataki da ake dauka, inji Abed. A dan haka zan iya cewa komai bai sauya ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira shugaban Rasha sau biyu ta waya akan ya dauki mataki akan masu kutsen yanar gizo a Rasha. Da farko ya fara kiran ne a wurin wani taron koli a cikin watan Yuni a birnin Geneva, kana bayan wata guda ya sake kiransa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata fashewar da ta tashi a wani harin kunar bakin wake ta kashe mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia a cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai. Shaidun sun ce maharin ya yi tattaki ne zuwa cikin wani shagon sayar da shayi da aka yi da gwangwani kana ya tada bam ɗin da ke jikin shi. An kai harin ne a kusa da wani shinge da jami'an tsaron gwamnatin Somalia suka kafa a gundumar wadajar da ke kusa da filin saukar jiragen saman Mogadishu da kuma harkwatan dakarun kungiyar tarayyar Afirka ta AMISOM. Sojoji da farin hula suna cikin waɗanda suka mutu a cewar wani jami'in gwamnatin Somalia wanda ya nemi a saka sunansa saboda ba a bashi izinin magana da manema labarai ba. Kungiyar 'yan bindigar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Rabo ya yi Allah wadai da wannan harin rashin imani da Al-Shabab ta kai. A jiya Talata tsofaffin ƴan sandan Minneapolis su hudu a jihar Minnesota sun ki amsa zargin da ake musu na take haƙƙin bil'adama akan George Floyd bakar fatan nan yayin da suka taushe fuskar sa akan titin birnin a ranar 25 ga watan Mayu shekarar 2020 ranar da aka kashe shi. An gabatar da tsofaffin ƴan sandan ne da suka hada da Derek Chauvin da Tutau da Alexander Quinn da kuma Thomas Ling a gaban alƙalin wata kotu ta bidiyo a Minneapolis. Chauvin da yake zaman gidan yari na shekaru 22 da rabi akan kashe Floyd ya fito daga cikin wani daki ne a gidan yarin Minneapolis. Alƙalin kotun Tony Leung zai zartar da hukunci ne akan tambayoyin shari'a masu tarin yawa akan batun ƴancin ɗan adam ciki har da buƙatar ware shari'ar Tao da Quinn da kuma Lane daga shari'ar da ake yi wa Chauvin wani yunkurin da masu shigar da ƙara suka ƙalubalanta. A ƙarshe a jiya Talata Prime Minister ƙasar Haiti Ariel Henry ya maye gurbin babban lauyan gwamnati da yake tuhumarsa da hannu a cikin kisan tsohon shugaban ƙasar Jovenel Moïse lamarin da ya jefa ƙasar cikin sabuwar dambarwar siyasa. An harbe Moïse har lahira ne a ranar 7 ga watan Yuli yayin da mahara suka kai samami a gidansa da ke bisan tsauni a birnin Port-au-Prince. Dan shekaru 53 shi ne mulkin ƙasar sama da shekara guda bayan da Haiti ta gaza gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi yayin da ƙasar ta faɗa cikin rikicin siyasa kana aka yi ta kira da ya sauka daga mulki. Mutuwarsa ta ƙara dagula al'amuran siyasa kana ta ƙara jefa sha'anin dokar Haiti cikin rikici yayin da ƙasar take fama da ƙarancin jami'an zaɓe da za su gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yayin da wasu jihohin Niger Delta ke neman bin sahun jihar Rivers wajen karɓar haraji da hana tarayya kaso, lamarin na kawo muhawara inda tuni gwamnatin tarayya ta samu hukuncin wata kotu da ke dakatar da wannan sabon matakin. Wakilin mu Lamido Abubakar ya aiko mana da wannan rahoton.
A baya-bayan nan ne dai wasu jihohin kudancin Najeriya cikinsu har da jihar Rivers da Akwa Ibom da ke yankin Niger Delta suka bayyana cewar a basu damar karɓar kuɗaɗen haraji a matakin jiha domin ƙara musu kuɗaɗen shiga. Yohin dai na ganin cewar wannan ita ce damar da za ta warkar da su daga ɗimbin matsalolin tattalin arziki tare da samar da fannin ayyukan yi ga jama'a wanda zai rage dogaro ga gwamnatin tarayyar ƙasar. Harajin dai kan kayayyakin morewar rayuwa da gwamnati ke karɓa ƙarƙashin tsarin haraji na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi da ke karɓar kashi 7.5 cikin 100 kan kayayyakin. Jihohin na son duk wani kaya ko cinikinsa da aka yi a yankunansu ya zama mallakin gwamnatin jiha.
My name is Comrade Matthew Didi. I think what makes it happen is that the courts ruled the matter in favor of the state. The River State government have took it upon themselves because the judgment has already been given to them for their own favor.
Wannan yana cewa ne sunana Matthew. Ina ganin dai kotu ce ta yanke hukunci wanda ya yi wa jama'ar jihar Taribas daɗi, kuma gwamnatin jihar Taribas za ta ci gaba da yin gaban kanta domin samar da ci gaba a yankunan talakawa. A ganina ba matsala ba ce.
Comrade Benson Kenya, according to some basic constitutional requirements regarding value added tax, the constitution recognizes the power of the state to correct value added tax.
Wannan yana cewa ne sunana Benson yace tuni kundin tsarin mulkin Najeriya ya fayyace ce karfin gwamnatin jiha akan ta karbi haraji, to amma gwamnatin Najeriya ce take karba shekaru da dama da suka gabata. Ita kuwa gwamnatin jihar Taribas ta bukaci a dawo mata da wannan damar. Ai wannan abin dadi ne. Wani Ogochiku Ujoba yace,
my name is Chief Ikechiku L. Ojoba. My opinion about this issue is that state should collect VAT because almost all major revenues in this country.
Yana cewa ne ni anawa ra'ayi a bari jiha ta karbi kuɗa dan haraji a hannunta, kuma ayyukan raya ƙasa jihohi suke yi. To sai dai kuma gwamnatin tarayyar Najeriya tuni ta nuna rashin amincewar ta da tsarin da jihohi ke bukata. MM Lawal na Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto masani tattalin arziki ne.
But
haraji ne wanda kacokanta tsarin mulki ta ba ma gwamnatin tarayya ikon tattara wannan harajin da kuma tafiyar da al'amuran harajin. Rashin dai fahimta ne kuma da dai so dai a samu sai ce ku ce game da yanda ake tara haraji a ƙasar nan. In ba haka ba, ban ga dalilin da zai sa gwamnatin Rivers State da Lagos State su ce VAT yanzu ya dawo karkashin su. So hukuncin indirectors under recurrent expenditure babu shi a tsarin ƙasar nan. Da ya kasance haka, wannan kotun ta Rivers ta bada cewa Rivers State za ta iya karban wannan harajin. Ai kuma gwamnatin tarayya ta ɗaukaka ƙara.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Garuruwan kan iyakar Nigeria da Jamhuriyar Niger na fuskantar kunci don matakin tsaro da gwamnatin Nigeria ta ɗauka na rufe layukan salula da kuma matakin jihar Zamfara na hana sayar da fetur a bayan fage. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ɗaukar matakan yaki da barayin mutane a dazukan Zamfara. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Lugudin wutar da sojojin tarayyar Najeriya ke ci gaba da yi wa 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da satar shanu a jihar Zamfara da ma yanke layin sadarwa a wannan jihar da matakan da makwabtan jihohin Zamfara suka ɗauka na hana cin kasuwannin dabbobi da hana sayar da mai bayan fage a jarkuna da litura a hanyoyi da ma hana yawo daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe ya haddasa matsalolin kasuwanci na ƙasa da ƙasa akan iyakar Nijar da waɗannan jihohin na Najeriya.
Kami ne cewa muna sai da raguna da shanu haka duka. Abin da mun ga samu matsala yanzu ne Najeriya sun rufe kasuwannin su, ga mun nan da dabbobi muna nan da su kasuwan su mun tura kiwo daji. Babu kasuwa harkokin sai hankuri wallahi yanzu. Wallahi babu abin da mun cewa wagga tana da arziki. Allah ubangiji ka mana saukin ta. Dan zance a ce mu nan Nijar bisa ba ta shiga Najeriya bisa kasuwanci ba ta yi. Dan gaskiya mu dan dukurin mu dukashin da muka sai Najeriya na mu kansu can na muka samu da abin da muka ci.
To ana ce mini dangalin mai ragobiyar nan Kwanni. To ba mu da annan Kwanni ba har ma illila na can kuma ga illila ma ba su dadi ba. An sa mutane cikin takunkumi hakan ga. Saboda ba su jin dadi ma ba mu jin dadi. To duk wanda to da bisa ta ketara sai sai suwa shi wadan cikin ne to. Su kuma can suna kai musa shin sai suwa suwa cikin su ta su. To yanzu an ce ba addu'a da su. Kaga kan ga ba mu dadi.
Wani mai sana'ar mai ta bayan fage a garin birnin Kwanni mai suna Nafada yana cewa wannan fa ba zai taimaki talaka ba kasancewa manya ya tashin hadarin gwamnatin zabi a wannan iyakar.
Cikin da yawar garana da muka yi ma magana hakikanin gaskiya babu shi. To abinda an matsala dai matsala hayo dai can na owa Najeriya. Matsaloli na can sun ka tsara tsarin da yanzu zanta zai wahalar talaka. Su suna ikirarin dai ai noma. Shi ko ashe noman nan da akai akasari bai sai da mai. Sannan gona ba ta da tanki. Doka na akai mata. To da zaran aka ce ba asa akai mu gona to ban ga yadda za a yi ai wannan noman ba. Sannan su shuwa gaban nan ko shi zo na ikirarin suna yi domin talaka ko domin da ai noma a ci gaba. To gaba hanya ta mahita ba domin wahala dai za su kara mutane.
Dokar hana yawo daga karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe ta yi tsauri in ji wani dan kasuwa a Nijar.
Mai sai da sai suwa dan Habibu mai gujja nan birnin Kwanni. Saboda akwai yan kasuwa su kansu gare su masu zakkuwa nan cin kasuwa cikin Nijar suna cin kasuwan nan mu. Kaga ni kuma akwai namu mahazo a can wurin cin kasuwa su ma suna ta hasa kwado. To ga ni ana takura kwarin kare 6. Amma da ce da dan zaku da kamar misalin kare 9 da rabi zuwa kare 10. Kenan sai anan duk dan kasuwa dai wanda an nesa ya san lokacin da ya kamata ya matso kafin wannan doka ta fara aiki ya kawo gida.
Yanzu haka dai layuka ne kake gani a wuraren sayan mai a jihar Sokoto dake iyaka da jamhuriyar Nijar yayin da kasuwannin dabbobi suka kasance wayan ko da yake a makon jiya kasuwar Karnuka ta ci sosai a wannan iyakar ta birnin Kwanni da Ilela. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Gwamnatin Buhari ta shelanta cewa ta yi nasarar aikata wasu ayyuka da suka gagari kundila a shekaru 6 da ta yi zuwa yanzu kan karagar mulki. Shamsiya Hamza Ibrahim ta duba wannan bugun kirji ta hada mana rahoto.
Shekaru 6 yanzu da hawa kan karagar mulki na shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya. Gwamnatinsa ta bakin mai taimakawa shugaban kan harkokin yada labarai Femi Adesina ya bayyana cewa shugaba Buhari ya samu nasarori da suka hada da sanya hannu kan wasu kudurori 15 zuwa dokoki da kammala manyan ayyuka 17 a fadin kasar. Ya kuma lissafa dokar masana'antar man fetur a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyukan shugaba wanda ya rattaba hannu a cikin wannan shekarar. Bayan shafe kusan shekaru 20 ana kai komo akai. Yishewu Aliyu masani ne kan harkar harkan tattalin arziki a Najeriya.
Wato wannan dokoki ya saki shimfidan yanda za a zuba jari ne da kuma yanda kamfanin zai yi harkokinsa na mun fetur da kuma yanda ita kanta gwamnati za ta amfana da ishi kanshi man fetur din da kamfanin da kuma waɗanda za su zo su zuba jari a kamfanoni daban-daban wanda a da duk ba irin waɗannan dokoki. Sannan kuma ya saki samar da yanda za a samu man fetur da kuma su kansu inda za a dauki man fetur din nan kuɗaɗen da ya samu na riba yanda zai taimaka a dada fada da shi wannan kamfani.
Kazalika gwamnatin Buhari ta kaddamar da shirin tallafawa al'umma na zamani na farko a tarihin Najeriya tare da jaddada cewa shirin tallafin na social investment shine mafi girma a shirin tallafawa jama'a musamman matasa a nahiyar Afirka kamar yanda ministan ayyukan jin kai Sadiya Umar Faruk ta tabbatar.
Shine girma shugaban kasa yana da manufa kyakkyawa ga al'umman Najeriya musamman matasa waɗanda ake ganin su ne za su zama shugabannin nan gaba a ga cewa an tallafa musu ta hanyar samun abin da za su yi. Wannan shiri ne wanda zai ɗore za a cigaba da shi shi yasa ma har aka yi ma'aikatar da za ta zama ta kula da waɗannan shirye-shirye so da zama a ƙari na dindindin wanda ko da wannan gwamnati ta shuɗe zai yi wahala a ga cewa wasu sun zo sun canza wannan abu.
Dr. Isa Abdullahi ya yi ƙarin haske game da nasarar da aka samu kan daidaita tsarin kasafin kuɗi daga watan Janairu zuwa Disamba da shugaban ya rattabawa hannu a kai a shekarar da ta gabata ta 2020 bayan shafa sama da shekaru 10 da aka daina bin tsarin.
Matsalar da ake samu da a kasafin kuɗi shine a ce kasafin kuɗin shekara ta 2021 sai an kai watan 6 a shekara ta 2021 kafin a fara aiwatarwa. Ta yawanci so da yawa zaki ga abubuwan da aka kasafta su a kuɗin an je karshen shekara ba a aiwatar da su ba karshen ta a wawura kuɗaɗen nan a shiga wata shekara kuma ba a yi aikin ba ba a ga kuɗin ba. To amma kaga in an dai sa tun daga wata ɗaya an riga an daidaita an sa hannu to kafin a kai watan 12 Allah da a cikin abubuwan da ake ganin za a aiwatar da su za a iya aiwatarwa inda kuɗaɗen sun samu.
A gaishe ki Shamsiya da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau huɗu a wuni ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro, barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yamace a makon jiya mun karɓi bakoncin Hajiya Amina Lamiɗo da malama Ummul Khairi Abdulmumini Iliyasu inda muka tattauna a game da muhimmancin mace a cikin al'umma. Kafin mu sallama a makon jiya, malama Ummul Khairi ta koro bayanai inda take cewa
an samu matsaloli na tsabarbarewar tarbiyya bangaren mata, akwai laifin iyaye, akwai laifin al'umma, akwai kuma laifin su maza. Wato kin ga kallace-kallace da muke yi na turawa da karance-karance na kasashen ƙetare suna ɗaya daga cikin abin da suke tasirantuwa a zuciyar matanmu. Su kuma al'umma kasancewar muna cikin wata al'umma da take patriarchal, wato al'umma ce wacce take duban namiji kawai. Da wuya matuƙa gayya kiga wannan al'umma ta mu tayi wa mace adalci. Idan aure ne ya mutu ba a cewa mai mijin ya mata sai ka ji an ce mai tai auren ta ya mutu. Ita mace a kyamaci auren ta shi mijin a bashi aure da gaggawa. Idan wani abu ne na lalacewa ita mace za a guje ta amma shi namijin sai kiji ana abin da yayi ado ne. To wannan yasa zuciyar mata ta keƙashe da ganin wannan rashin tausayi suke ganin ko me ma za su iya yi. Abu na ƙarshe abin da yasa kika ji na ce akwai laifin mazan shine wani lokaci wa ina abubuwa suna biyo bayan mugunta da halayya da wahala da mace take shiga ciki wani har trauma ya shiga ciki wata mace ta take tana mutuwa a zuciyarta kafin ma mutuwa ta fito ta zahiri. Wani lokaci zaki ga kunci ne da kuntatawa yake yi wa mace yawa har ta yi yunkurin ramuwa sai ta shiga wannan halin. Wasu matan kuma effect ne na kayan maye na shaye-shaye da suke sha yake bata rayuwarsu yasa har kiga mace da aka dauke ta tai zamana uwa wacce ko bata yi ba wannan halittar warm din wannan na kauna da kyautatawa da tausasawa a gurin mata shine ya kamata ya samu a wajen mace ba wai a samu cutarwa ko gudunta daga wajen mace.
To a yau za mu tashi akan ƙarshen bayanan nata a game da yadda mata suke amfani da damarsu wajen haifar da saɓani tsakanin maza da iyayensu.
Ki a matsayinki na mace kina da mahaifiya, ke ma kuma wata rana za ki zama mahaifiya.
to yana da kyau a ce idan kika aure namiji ki kokarin daidaita tsakanin shi da mahaifiyar shi ki gyara tsakanin su koda a ce ita mahaifiyar tana da wani haƙin ki a cikin ladabi da biyayya da fahimtar da ita da shi mijin yadda komai yake a tsarin addini sai kiga an samu maslaha ba tare da kin yi kurraba shi da mahaifiyar shi ba koda ko me mahaifiyar tashi take yi domin tasirin ta a rayuwar shi ya wuce a ce ke a matsayin kiran matar shi kin jagorance shi ya shiga haƙin
Hajiya Amina yaya mace za ta kare mutuncinta da na al'umma
mace ta kama kanta za ta ga yanda mijinta zai kimanta ta za ta ga yanda al'umma za su kimanta ta dan haka ya kamata mu gane muna da kima muna da daraja Allah ya mana kar mu wulakanta baiwar da ya mana
yanzu mata suna fita aiki to ina batun tarbiya batun tana fita ta bar yara da masu aiki
to ni a gaskiya ban fuskanci wannan matsalan ba sannan mahaifiyata na raye a lokacin idan zan je aiki ina kai su gidan mahaifiyata na dawo biya da ke su ba rayuwa da mai aiki ko wata mata ta daban amma kuma mun sha jin abubuwan da suke faruwa idan aka bar yara tare da ma'aikata marasa tarbiyya idan aka bar yara da ma'aikata marasa imani masu gurbata tarbiyyar yaya ya dace in uwa ta samu kanta aiki to ta samu da cijuwa mai tsoron Allah a matsayin wacce za ta ringa kula mata da yaya kuma ya kasance ma daga cikin dangi yanda muke gudun dangi dole mu rungumo su sune namu ya kasance daga cikin dangi duk cutarwa da ake samun nan sai yi wuya ka ga dangi daga cikin dangi ya ka samu wannan a samu wata mai bukatan tallafi da daukota ta zauna ta kula da yaran ita ma a kula da ita
Malama Ummul Khairi yaya mace take tarbiyyartar da mijinta ta hanya mai kyau kuma mara kyau
fadan muhimmancin mace a rayuwar namiji ko dan adam ma gaba ɗaya kaman ka underestimating ne saboda kin ga mace ce kadai take taka rawa da yawa a rayuwar kowane mutum tana zama mahaifiya tana zama malama tana zama abokiya tana zama abokiyar rayuwa saboda babu wani mutum da zai taka wannan rawa duka idan ba mace ba sannan idan kika duba ko addinin shi addini cewa idan ka ilmantar da mace daya ka ilmantar da al'umma ne wannan kadai ya isa yana cewa babu wata al'ummar da za ta tafi daidai ba tare da mace ba idan an gyara matan cikin al'umma al'ummar ta gyaru idan an rusa rayuwar matan cikin al'ummar ta rushe kuma babu wani abin da yace wai kar mace ta yi rayuwar ta yadda ya dace mana idan ma mace ta fito tana aiki ne wallahi tana kasuwanci ne abinda kawai ake bukata ta rike mutuncin kanta ta rike darajar kanta ta kiyaye dokokin addini ta tana haƙin ƴaƴa iyaye miji da ɗan uwa da yake kanta kacce watsa da wannan mutuncin ta yi rayuwar ta cikin walwalanta da jin dadin ta ba tare da ta rage wa kanta kima kasancewa tana mace ba mata annabi sun koyar sun yi recording hadisi san shi nana Khadija yar kasuwa ce nana Aisha malama ce sannan duka wa'innan mata ne na ke karshe mace ta fita ta yi yaki lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kinga duk wani abu da za a fada a stereotyping mata domin a rage musu kima har sai in wannan mace ta rage wa kanta duka mata a duk inda suke musamman a Najeriya kuma a arewa mu yi yaki da wannan kyama da aka saka mana akan
Hajiya Amina a bayananki na bayakin ambato batun budurwar zuciya ko zaki mana bayani dalla-dalla
to budurwar zuciya dai shine
mace ta girma amma ta ki yadda duk da bai kunta irin na yara wasu kalaman nata ma wani yaran ba zai yi ba wasu dabi'un nata ma wata yariyan ba za ta yi ba wata shigar tata ma wata yara mai tarbiya ba za ta yi ba in ko ta ki yadda ta girma ne da zai yi ma da tare da mai da ke kamar ta ba bayan ko asalin da akwai kitse na manyan mata ko asalin gyaran gashi akwai wanda ake cewa housewife na manyan mata ko asalin dinki akwai wanda ake yin shi na manyan mata ko san da ake yayin shirt da riga za ka ga an ce ayi ayi musu get wrap or a fast wata ma za ka ga tana wani ɗabi'a an ƴar tana cewa kai mama saboda irin makanta har ta girma ta gane ma abin da uwar take ba daidai bane wata kuma tana iya haɗa ƙawaye da ƙawaye ƴaƴanta ma wata kuma in zo ke kama ta ko miji ya mutu ko an rabu sai ka ga saurayinta bai fi saurayinta yadda ba
Malama Ummul Khairi wace ne irin illa rashin kyautata tarbiyyar ƴa mace yake haifarwa a fannin tarbiyyar ƴaƴa mijinta da kuma wurin aiki musamman ta fannin amana wanda ga baki ɗaya a dunkule yake da alaka mai karfi da al'umma.
Kun kawo maganganu guda uku a dunkule domin duka sun shafi mace amma kuma ta fannoni daban-daban. Bari mu fara da maganar tarbiyyar yara. Alal hakika wato shi tarbiyya ana samun shi ne a gida kuma kashi 70 ko in ce 80 din shi ana samun shi a wajen uwa. Idan aka samu uwar kirki wacce za ta iya tsawatarwa ta yi soyayyar gaskiya wa danta, bi ma'ana ta nuna mai soyayya da kulawa kuma ta nuna masa gyara a lokacin da ya kuskure. Sai ki ga dan ya zama na gari ya taso yana yin abin da ya dace al'umma saboda an saba kwabarsa da kuma yi masa gyara. Idan kuma aka samu aka san haka sai ki ga dan ya lalace so gudu uwa ta zama wani mai yi mada makauniyar soyayya. Don makauniyar soyayya ce kawai za ta sa da ya kuskure uwa ta kasa yi masa gyara. Wannan kuma ba hali ne na uwa ta gari ba. A bangaren namiji kuma kin san su mata sun kashi kala kala. Idan ya zama na mata ta gari ce sai ki ga ta gyara miji ko da halin shi ba na gari bane ya koma na gari. Idan aka samu mace mai kyashi da mugunta kuma shine zai sa ki ga da zaran mijinta ya zama wani abu tana jin kyashin ta ga mijinta ya dauki wani abu ya ba ma wasu. Musamman idan wa'inda za a ba ma ba bangaren ki suka fito ba. Shi yasa aka sai zaki ji Hausawa ma sukan ce wai da ka haifi gwamna gara ka haifin masa mata. Domin suna ganin idan mutum ne arziki kai zo daga bangaren matar shi ka fi morarsa. Domin tana yuzun wannan tasirin nata akan shi ta bashi shawara bisa ga yin abin da ita take ganin shine dai a gare ta. Kuma shi hana alkhairi wani abu ne ba mai kyau ba. Domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan kyautatawa, yayi magana akan alkhairi, yayi magana akan taimakon na ƙasa. To duk matar da za ta sa mijinta a wannan hanyar ta zama mutumin banza domin ya samu ko mukamin gwamnati ko ya samu dukiya ta bar asalin tsari na halayyar mace ta gari wacce ya kamata ta zama. Sai a ƙarshe kamar magana wajen aiki da kika yi ya danganta a ko ina ana samun mutumin kirki ana samun mutumin banza. Duk matar da za ta je wajen aiki ta saba halayyanta na kyautatawa ko ba da shawarar kirki to wallahi tana cikin mata shedanu. Shi yasa take yin abubuwa irin wannan. Amma duk mace idan ta gari ne zai zama duk wani abu da za ta yi bisa ga mu'amalarta da mutane a wajen aiki da koma ina ne zai zama ayyukan da take yi za su zama na gari.
Mai sauraro, gaba ɗaya abinda shirin ciwon ƴamace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma insha Allah muna tafa da wani sabon shirin a makon gobe idan aka kasance da mu. To yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu Hajiya Amina Lamido da Malama Ummul Khairi Abdulmumin Ilyasu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da ke cewa muni lafiya.
Awal Garba na tafa da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Sai da ruwan mu na wannan mako ne da jaridar Misahir ta ce waɗansu masu fayyada shawarwari guda 13 a hukumar abin da zaman kanta a kan kamar ta musu cancanta da ba su waɗannan gurabin ayyukan ba. Sai kuma jaridar Kamarun Info Net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a halin yanzu dai sun hangara a Benin wanda kuma sun gudanar da zaben aje-aje na kasashen da za su taka leda da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar Kamaru ita ce za ta zamto mai mazaunin baki na kasashen nahiyar Afirka. Sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewar wani tsohon ɗan ƙwallon ƙafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Jules Renis Onana ya fito fili ya bayyana a nesa da tsayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru FIKAFO wadda hukumar ta jima dai ba ta da shugaba. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune an da ita kuma ta zaimunta mana cewar a ɓangaren 'yan awalen ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga dukkan alamu dai ɗalibai ya samu damar komawa makarantun su ba a yayin da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta yi ƙoƙarin jisasawa a duk wannan ɓangaren domin su koma makarantun su idan aka koma hutu. Amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su amsa kiran gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin halin rashin tsaro da ake fama da shi a wannan ɓangaren. Za mu kammala shirin jaridar na wannan makon ne da jaridar Eco News an da ita kuma ta gwamnata mana cewar an sake samun sabbin mutane guda 14 waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu wani da yawon da na jinjin sai da shugabannin yunwan kwariya Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke fatar mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.